sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani sabon rikici ya barke a wani yankin jihar Taraba, kuma mutane da dama sun jikkata. Za kuma ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta amince da bude sabbin jami'o'i masu zaman kansu guda 8 a kasar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin me yasa 'yan arewa ba sa son kirkiro ko bude jami'o'i masu zaman kansu. Sai a kira a bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. Amma fa duk sai an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Barack Obama na Amurka ya zama daya daga cikin manyan baradan yakin yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, inda a yau ya rika yin shagube ma dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump da cewar ba taba yin mutumin da bai cancanci zamowa shugaban kasa kamar sa ba. Da masu halartar gangamin siyasar da ya kira a Florida suka fashe da dariya, sai shugaban na Amurka ya ce, "Dariya kuke yi, ba da wasa nake yi ba, baya da zuciyar da zai iya zama komandan sojojin Amurka." Jihar ta Florida na ɗaya daga cikin jihohi biyu a nan bakin gabar tekun Atlantika da Clinton da Trump duka suke ɗauka a zaman masu muhimmanci ga lashe zaben shugaban ƙasa na ranar Talata mai zuwa. Idan muka lashe Florida, to da mu lashe wannan zaɓe, inji shugaba Obama a birnin Miami mai dubun dubatan 'yan jinsin Hispaniyawa da suke goyon bayan Clinton, waɗanda kuma suke adawa da shirin Trump na sanya ƙafar wando guda da baƙi 'yan asalin ƙasashen waje. Daga bisani, Obama ya zarce zuwa Jacksonville, birni mafi girma a Florida, inda shi ma Trump ɗin ya yi gangami a yau Alhamis.
Baƙin haure da suka kuɓuta da rayukansu sun faɗawa Majalisar Ɗinkin Duniya cewa 'yan uwansu fiye da 200 sun mutu a cikin teku dab da gabar ruwan ƙasar Libya a wasu hatsarin jiragen ruwa biyu. Mai magana da yawun hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Carlotta Sami, ta ambaci waɗanda suka kuɓuta suka kuma isa ƙasar Italiya yau Alhamis, suna faɗin cewa ƙaramin jirgin ruwansu da ke ɗauke da mutane fiye da 100 ya bar Libya kafin ketowa alfijir, amma ya kife a cikin teku 'yan sa'o'i kaɗan bayan nan. Wasu mata biyu da aka tsanta suna nan kaya a cikin teku sun faɗawa ma'aikatan agajin da suka ceto su cewa suna cikin wani jirgin ruwa ne daban da ke ɗauke da mutane kimanin 120. An yi imanin cewa akasarin mutanen da ke cikin waɗannan ƙananan jiragen ruwan 'yan ƙasashen baƙar fata ne ko 'yan ƙasashen Afirka ta yamma. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce an tsinci gawarwaki 12 ciki har da na jarirai guda 3. Wannan bala'in na baya-bayan nan shi ya kawo adadin baƙin haure da suka mutu a cikin tekun Bahar Rum ya zuwa yanzu a wannan shekarar zuwa mutane 4,220 idan aka kwatanta da 3,777 da suka mutu a duk tsawon shekarar 2015.
Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sojojin Iraki sun fara kutsa cikin wata unguwa da ke bayan garin birnin Mosul sannan hankali yau Alhamis, inda suke taka tsantsan wajen shiga gida-gida da nufin tabbatar da lafiyar fararen hula. Sojojin suna yin taka tsantsan ne domin guje bama-baman da mayakan Daesh ka iya ɓoyewa ko maharban kwanton ɓauna na wannan ƙungiya waɗanda shugabansu Abubakar al-Baghdadi ya yi kiran da su tsaya su kare birni babba guda da ya wato ɗaya wanda ya rage hannunsu a ƙasar Iraki. Kutsawar sojojin cikin birnin Mosul wanda mayakan Daesh suka kama fiye da shekaru 2 da suka shige ta haddasa tserewar ɗaruruwan iyalai. Fararen hular sun fara kwarara daga Mosul, wasu ɗauke da fararen tutoci, wasu kuma suna ɗaga yatsu suna nuna alamar nasara ga zaratan sojojin gwamnati na wata rundunar da Amurka ta Horace waɗanda suka jagoranci samun nasarori a wurare da dama cikin wannan shekara cike har da birnin Fallujah. A yayin da mazauna unguwannin gabashin Mosul suke maraba da kwato su daga hannun ƴan Daesh, akwai fargabar cewar za a fuskanci hare-haren ramuwar gayya ko ɗaukar fansa yayin da unguwannin da suke yammacin birnin inda kungiyar Daesh din ta fi karbuwa suka fara shiga hannun gwamnati. Ana tsoron cewa mutanen gari da suka sha azaba hannun ƴan Daesh na tsawon shekaru biyu da kuma sojojin sa kai ƴan sunni za su nemi ɗaukar fansa kan mutanen da ake zaton suna da alaka da ƴan kungiyar Daesh. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ta samu rahotanni na gane azaba ko duka da ake lakkaɗa wa mutanen da ake zaton sun haɗa kai da ƴan Daesh, yayin da mayakan wata kungiyar sa kai ta ƙabila ƴan sunni ta shiga ƙauyukan da suke kudu da birnin.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake kokarin maido da zaman lafiya a wasu yankunan jihar Taraba, yanzu kuma an sake samun wani sabon rikici a yankin karamar hukumar Lau a arewacin jihar. Rahotanni na nuna cewa wannan rikicin yayi muni. Ga dai Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Kamar yadda rahotanni ke cewa, rikicin ya taso ne sakamakon takaddama kan wasu wuraren kamun kifi a tsakanin wasu kabilun yankin da ba sa ga maciji da juna, wanda kuma kawo yanzu ba ma san adadin rayukan da suka salwanta ba, yanda jama'a da dama kuma suka fantsama domin tsira da rayukansu, kamar yadda waɗanda suka tsallake rijiya da baya suka tabbatar.
Abin da yake faruwa a yankin namu rikici ne wanda ya kai almost wata takwas ana kan buga, gwamnati ta gagara ɗaukan mataki akan wannan rikici.
To yanzu haka nan da wannan rikici ke faruwa, kaman akwai asarar rai?
Akwai asarar rai, akwai kuma wanda aka jiji musu ciwo. Already su riga sun kona gidajen mutanen jiho, su raba su da muhallin zaman su, sannan kuma yadda suke masu gudun jira sun kawo ana kawo musu hari a wurin ne. Wanda ni ma an kira ni zan tafi sayan saniya da kiyar na hayi rijiya ta baya, an yi ta exchanging wuta sosai.
An daidai ana ma rikici kan wuraren, wanda ko a baya sai da wata kotu a yankin ta yanke hukunci, amma ko hakan bai hana wani rikici ba. Rabaran Sabello Andrew, wannan asalin yankin na Lau ne, ya kuma shaida min mahalin da ake ciki a yanzu.
Da manyan bindigogi wanda babu ma a hannun 'yan sanda.
Wai wani kabilu ne suke fada a wannan wuraren a yankin?
Kabilar Shomo ne da Jole. Wai a kan ruwan kamun kifi wanda ake kira marmi, kuma a rikici ya wato har ya shiga maganan fili noma, kuma rikici ne ya kisiyewa da yanzu ya watanni ana kai.
Rundunar 'yan sandan jihar Taraban dai ta bakin kakakinta DSP David Michele ta ko tabbatar da faruwar lamarin. Ko da yake kakakin na 'yan sandan ya kuma musanta ma batun cewa an samu asarar rayuka.
Kamar yadda nike maka magana Damon Tuntuni, muna da jami'an tsaronmu a ƙasa wanda suna sa ido da kuma faruwar wannan abin ba da jimawa ba. Kwamishinan 'yan sanda na shi Taraba ya ba da doka a tura sakarin jami'an tsaro. Yanzu da nike maka magana sun riga sun isa wurin, sannan DPO da ke wuyan shi ma ya tashi sai ya tabbatar da cewa wannan abin bai sake faruwa ba.
Kawai yanzu wasu rahoton na cewa mutane fiye da 12 ko 11 ne suka rasa rayukansu. Ya gaskiya waɗanda suka rasa rayukansu kamar mutane nawa ne?
A gaskiya ba mu da bayanin rasuwar nan mutum ko ɗaya. Bayanin da muke da shi ciwo ne wanda a duk gefe guda biyu, a gefen Jule mutum ɗaya ya samu rauni, a gefen kuma Shomo mutum hudu sun samu rauni, dukansu an kai su asibiti gwamnati, kuma dukansu suna nan suna karɓan jinya, kuma ba wani abin daga hankali a ciki domin duka suna samun sauki sosai.
Yankin Lau ko cikin yankunan da ke da albarkatun ruwa a jihar Taraba, inda ma ake noman rani, yayin da kasuwar masunta kuma kan bude musamman ma a wannan lokaci, batun da ya sa su ma kansu al'umman yankin ke fa neman tallafi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Allah ya kiyaye a gaida Ibrahim Abdulaziz. Majalisar Zartarwar Najeriya ta amince da kirkiro ƙarin jami'o'i masu zaman kansu guda 8 da ƙungiyoyi daban-daban da majami'u ke mallaka bisa shawarwarin hukumar da ke kula da jami'o'in Najeriya ta NUC. To ko menene matakan buɗe jami'a a Najeriya? Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana.
banda ɗaya daga jami'o'in takwas mai suna Crown Hill da ke jihar Kwara da sauran bakwai ɗin a kudancin Najeriya suke. Jami'o'in sun haɗa da jami'ar Anko da ke Lagos mallakar majami'ar Deeper Life, sai jami'ar Alpha Jabis Cross Rivers mallakar kamfanin Glitter, sai jami'ar Clifford a jihar Abia da majami'ar Seventh Day Adventist ke mallaka, sai jami'ar Coal City a Enugu mallakar kungiyar African Thinkers, sai jami'ar Crown Hill a jihar Kwara mallakar kamfanin Moge, jami'ar Dominican a Ibadan da masu bishara na Order of Preachers ke mallaka, Kola Desi ita ma Ibadan da asusun Kola Desi ke mallaka, sai karshe jami'ar Legacy a jihar Anambra da asusun Ilimi na Good Idea ke mallaka. Yanzu dai akwai adadin jami'o'i masu zaman kansu 69 a Najeriya, inda a ɗaukacin jihohin Arewa 19 jami'o'i masu zaman kansu 10 ne kacal. Ibrahim Usman ya kasai shine daraktan labaru na hukumar kula da jami'o'i.
Ba ma bambancewa ga wannan izini mai jami'a, mu kullun fatan mu shine wannan zai iya ko waɗanda za su iya yin jami'a su shiga ka'idar su zo su yi ta, saboda a samu ƙarin gurabe ɗalibin Najeriya za su dinga samu suna shiga jami'a. Kaga ɗalibai wajen miliyan 2 ne da doriya suke zama su jaraba cancanta shiga jami'a ta jam, a cikin su sama da miliyan 1 suna samun cancanta, kuma duk jami'an Najeriya nan gaba ɗaya kaso kan ba mu da guraben da suka wuce 500,000.
Idan mutane suna so su yi jami'a daga Arewa, misali sun ji wannan zantawa za su yi kishi, wani mataki ya kamata su ɗauka?
Mataki na farko shine su zo gurin mu, za mu zauna da su mu ba su shawara, duk dukkan da suke hannunmu da ƙa'idojin nan za mu ba su kyauta, kuma za mu taimaka musu kyauta, za a ba su shawarwari kyauta har sai ya zo gun da ya kamata su fara biyan kuɗi. Shine daga lokacin da za su karɓi form da harkar da kana yanta da gaske, ya kamata a ce to dama ka san akwai kuɗi a cikin ta, saboda shi form ɗin da muke ba ruwa ba kyauta bane, kowa sai yayi, duk wanda ya jami'a mai zaman kansa a nan kasa sai yayi, saboda haka su ma za su saya, amma baka shawara da kuma sa ka a hanya ba kwaban ka ba za mu karɓa ba, za mu baka shawara za kuma mu dinga bin ka a hankali har sai Allah ya sa an dace an bude jami'o'i ɗin nan a ko'ina a ƙasar nan, musamman a inda babu a arewacin Najeriya.
Wasu 'yan Arewa da suka haɗa da Saminu Azare na nuna buƙatar farkawar 'yan Arewa.
Wannan ci baya ne, babban ƙalubale ne ga su shugabanni na arewacin Najeriya, domin haƙƙinsu ne duk abin da suka ga ya dace wajen ganin an samu jami'o'i masu zaman kansu domin haɓaka ilimi a arewacin Najeriya. Domin gina jami'a wani abu ne da ke buƙatar kuɗaɗe, maƙudan kuɗaɗe. To gaskiya wannan haƙƙi ne na su shugabanni da kuma sarakuna, domin su ga abin da ya dace a yi a tattara manyan 'yan Arewa waɗanda suke da halin da za su taimaka a gina waɗannan jami'o'i masu zaman kansu domin haɓaka ilimi a arewacin Najeriya. Yanzu idan muna maganar likitoci a Najeriya, likitocin da ke kudu sun ninka na Arewa, wannan babban ƙalubale ne.
Misalan jami'o'i masu zaman kansu kalilan a Arewa sun haɗa da Nile Base a Abuja da Apte American a Yola jihar Adamawa. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin me yasa 'yan Arewa ba sa son kirkiro ko buɗe jami'o'i masu zaman kansu, sai a kira a bayyana ra'ayi. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Yan makaranta mu yi karatu, shi ilimi hanya ta nagarta.
Kashi wuri rana yi karatu, ni a wurin mu raba yarai na. Rana ta zo wadda na handa, ni ilimi shi zini na rana. Kure da labari na karatu, hanya ce mai sanya yarai na. Ko kuma ta yin kwallo na karatu, ai shi ne gori na.
Kure rani na da wannan dance na kifa ya shiga raina, domin shi ilimi na lura, hanya ce mai sanya ya raina. Yan makaranta mu yi karatu, shi ilimi hanya ta nagarta.
Kashi wuri rana yi karatu, ni a wurin mu raba ya raina. Yayi biyayya ni ga iyaye.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kira na farko daga Sokoto. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To kuna tare da Usman E Bello Bonkari, karamin hukumar kitabin jiya jihar Sokoto Najeriya.
To mallam Usman, me zaka ce a yau?
To ni a gani na abin da ya kawo wannan shine rashin karamcin ilimi ko kuma rashin a amfana al'umma mutanen mu na arewa musamman idan muka yi la'akari da masu kudaden mu da kuma manyan da agirin mu arewa rashin kishin yankin su yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo mu karnakin rashin buɗe irin wannan makarantun ne idan muka yi la'akari da kudu ko dan ci za ku ga duk wanda ya samu al'amari zai yi kishin yankin shi.
To Mallam Usman line ka ya goce da mun ta ƙarin bayani. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
To sunana Murtala kuma ina kiran ku daga Kaduna ne a tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Mallam Murtala.
Kuma da Allah ya saka muku da alheri.
Amin amin.
Gaskiya abin da ban mu mamaki musamman mu matasa. Idan ka duba za ka ji a ce a Afrika dan arewa ne yake kowa kudi. In ka duba za ka ji a ce ɗan arewa su suka fi kowa kudi har ka kazu ne komai. Amma kuma sai ka ga ba wani ilimi da suka goyi bayan cewa a bamu ko kuma su cikin su ɗauko su kawo mana shi. Yanzu ka duba kalaman da aka lissafa na jami'o'in cikin ƙasar nan mu da muke da jihohi 19 sai ka duba gaba ɗaya sun mana zara. To abubuwan gaskiya fa mun fa muna sa kuma lokaci ya kai da dole ne su kishi mu sai su kawo mana ilimi kuma ko jami'o'in nan an kawo ba kyauta za a yi ba.
To Mallam Murtala daga Kaduna mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Biyu.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Magana da Mallam Murtala ne daga karamar hukumar Biyu.
Wani Mallam Murtala muka ƙara samu to muna jin ka Mallam Murtala.
To shi al'amarin ilimi da barbarewar ilimi gaskiya wani abu ne wanda manyan mu na arewa ba sa kishin arewa ne. Shi yasa gaba ɗaya al'amarin ilimi ne ta barbare. Idan ba ma samun shi gaba arewa.
To Mallam
arewacin ƙasar nan a ce babu private university ko kuma reshen university a arewa.
Ba wai ba su bane ba Mallam Murtala amma ba su da yawa. Ba wai ba su bane ba akwai su. Ya zuwa yanzu akwai kamar guda 10 aka ce daga arewa.
To a duba na kudu guda nawa ne? Mu wuce da sifta ta arewa. Amma ba su goma. Kudu sun ninka namu ya ne. Sun nasu ya ninka namu ya kai sau 10. Da ya kamata manyanmu na arewa su tashi su farfaɗo da tattalin ilimi na arewa don mu samu.
To mun gode Mallam Murtala daga Biyu. Yanzu kuma bari mu sake komawa Bauchi. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi?
Kuna magana da Awal Lamburi Sade.
To Mallam Awal muna jin ka micece gudunmuwarka?
Eh ni gudunmuwata dai ina ganin cewa rashin kishin mu na mu na ƴan arewa ne. Inda muna da kishi wani abun kamar manya-manyan masu halin mu ya kamata su tsaya da yadda ka su taimaka ba wai sai gwamnati kaɗai ta ba. Ya gudunmuwata kenan.
To Mallam Awal mun gode da gudunmuwarka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa Amin Amin na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yau muna tambaya ne akan shin me ya sanya 'yan arewa ba sa son kirkiro ko bude jami'o'i masu zaman kansu. Sai a kira a bayyana ra'ayi. Mun samu kira daga Ilori.
Sunana Sani Muhammad Sani Funtuwa.
To Mallam Sani, me za ka ce game da wannan batun da muke tattaunawa a kai yau?
Ai, na dace ina neman ku Allah ya yarda sai wanda same ku. Ni abin da zan ce fata na Allah ya warware mu da dukkan matsalolin da ke damu mu a Najeriya.
Amin.
Na kenan. Nagode.
To Mallam Saminu Muhammad, mu ma mun gode da wannan fata da ka yi mana da kuma jama'an Najeriya baki daya. To masu sauraro har yanzu dai muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayoyi. Mun samu wani kira yanzu daga Maiduguri.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Da kurna kafinta zuwa Maiduguri.
To muna jin ka Mallam, micece gudunmuwarka?
Eh gudunmuwana, na gode kullum ina neman ku a wannan. Ban same ku ba amma yau na same ku, ina fatan Allah ya taimaka.
Amin amin. To mu ma mun gode da muka same ka. Muna son mu ji ra'ayinka ne a yau akan shin me yasa 'yan arewa ba sa son su bude jami'o'i masu zaman kansu. Me zaka ce game da wannan?
To a kan wannan karfukarwa gwamnati ne har da masu kudin mu sai masa su dinga jami'o'i na in ba haka ba kudu sun fi mu kudin da wannan abokinmu mai magana da ya fada. Na gode sosai Allah ya baka.
To amma mu ma mun gode Malam Kurna daga Maiduguri jihar Borno. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mun samu wani kira daga Yobe. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Yobe?
Daga Bala mai magani sabon garin Gashuwa.
To Malam Bala, me zaka ce game da yadda ƴan Arewa ba su son su kirkiro ko su bude jami'o'i masu zaman kansu ko ko in ce ba su dai da yawa?
Wallahi ba wani abu ne, saboda ainihin suna ji idan suka ce za su yi ɗayan talakawa wanda ba su da za su shiga wannan jami'o'in, su kuma suna kunin da za su kai ƴaƴansu zuwa ko ina ne haka, ba ma ƙasar Najeriya ba, ko ina faɗin duniya nan.
To Malam Bala, in ɗan talaka ya samu ilimi mai kyau, kana gani ba a huta ba? Kash, layin Malam Bala daga Yobe ya goce, da mun so mu ji ƙarin bayani daga gare shi. Mun samu wani kira daga Nasarawa.
Nina Jibrin Abdullahi Otoyi Hammas da Ashamaje.
To Malam Jibrin, muna jan ka, menene ra'ayinka? Yau muna tambaya ne akan shin me yasa ƴan Arewa ba sa son kirkiro ko bude jami'o'i masu zaman kansu. Malam Jibrin, ko kana kan layi? To ga dukan alamun layin Malam Jibrin ya goce, kuma ma dai lokaci ya kawo jiki. A nan za mu da sa'aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, mu sake ba ku wata dama ku kira mu. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Dan wasan kasar Ghana a Samoa wajen ba zai sami buga kwallo ba a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin duniya da kasar za ta fafata da kasar Masar a ranar 13 ga wannan watan. Gen, wanda shine kaftin din kungiyar ta Ghana, har yanzu bai murmure ba daga raunin da ya samu a wani atisaye da kungiyarsa ta Al Ahli da ke hadaddiyar daular Larabawa. Dan shekaru 30, Gen shine ya fi kowa zurawa kasar ta Ghana kwallaye har 48, to amma kuma ya sha fama da raunuka a ƴan kwanan nan. Wata ƴar kwallon kasar Gambia ta rasa ranta sa'ad da take kokarin tsallakawa Turai. Fatim Jarwa, wace ita ce mai tsaron gida ta kungiyar kwallon kafar mata ta kasar ta Gambia, ta gamu da ajalinta ne sa'ad da kwale-kwalen da take cike nutse a daidai sa'ad da suke kokarin tsallakawa daga kasar Libya zuwa Turai. Hukumar kwallon kafar Gambia ta ce iyalan marigayiyar sun tabbatar da mutuwar tata. A Turai kuma, dan wasan gaba na kungiyar Arsenal ta Ingila, Alexis Sanchez, yana fuskantar tuhuma bisa zargin aikata coge wajen biyan haraji a kasar Spain sa'ad da yake bugawa kungiyar Barcelona wasa. Masu gabatar da kara sun ce Sanchez, dan shekaru 27, ya ki biyan haraji har na fam 888,000 daga shekara ta 2012 zuwa 2013. Sun kara da cewa dan wasan dan kasar Chile ya yi amfani ne da wani kamfani a Malta domin kaucewa biyan haraji. To sai dai wata sanarwa da jami'in dan wasan ya fitar ta ce dan wasan ya cika dukkan dokoki da ka'idodin kasashen da ya zauna. Sanchez ya koma Arsenal ne daga Barcelona a shekara ta 2014 akan kuɗi fam miliyan 35. Kungiyar Manchester City ta maida biki ga Barcelona bayan da ta doke ta da ci 3-1 a wasan su na biyu na matakin rukuni-rukuni na gasar zakarun Turai. City din ta yi waiwayin baya ne domin ko Barcelona ce ta so ma zura kwallo ta hanyar dan wasan ta Lionel Messi. To amma City din ta rama ta kuma ƙara zura wasu kwallayen biyu. Sai dai har yanzu Barcelona ce a saman rukunin nasu na si da maki 9, inda City din take bin ta da maki 7. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai wannan sanarwar daga gwamnatin Amurka. A ƙarƙashin shirin nan na bada tukuici da yin adalci, ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta bada dala miliyan 3 ga duk wanda ya bada bayanan da za su kai ga gano tare da kama a kuma hukunta wani jigo a ƙungiyar ISIL mai suna Gulmurad Kalimov. An haifi Kalimov ne a Tajikistan a shekarar 1975, kuma tsohon kanar ne a rundunar Tajik ta 'yan sanda kuma gwanin harbi ne. Ya taɓa riƙe muƙamin komanda a rundunar 'yan sanda ta musamman a ƙarƙashin ma'aikatar cikin gida ta Tajikistan. Yanzu mamba ne a ƙungiyar ISIL ko kuma Daesh kamar yadda ake kiran ƙungiyar da Larabci, sannan yana ɗaukar matasa aiki a matsayin mayakan ƙungiyar. A watan Mayun bara ya bayyana a wani hoton bidiyon farfaganda mai tsawon minti 10 inda ya ce yana ma ƙungiyar aiki, kuma ya yi kira ƙarara cewa a kaiwa Amurka da Rasha da Tajikistan hari. A watan Satumbar bara Amurka ta saka Kalimov a matsayin ɗan ta'adda na duniya. Har ila yau a watan Fabrairun wannan shekarar, Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake ayyana shi a matsayin ɗan ta'adda, kuma yanzu haka gwamnatin Tajikistan na neman sa ruwa a jallo. A watan Yunin shekarar 2015, rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta haɗin gwiwa ta fitar da sanarwa ga mambobinta cewa ana neman Kalimov ruwa a jallo, tare da ba da izinin a cafke shi a kuma miƙa shi ga hukumomin Tajikistan. Tun samar da wannan shiri na ba da tukwici da tabbatar da adalci a shekarar 1984, shirin ya biya zunzurutun kuɗi $125,000,000 ga mutane sama da 80 waɗanda suka ba da bayanai masu muhimmanci da suka taimaka aka hukunta 'yan ta'adda ko kuma aka daƙile wani shirin kai harin ta'addanci a duk faɗin duniya. Idan kuna da bayanai kan Gulmurat Kalimov, sai ku tuntuɓi ofishin ba da tukwici ta yanar gizo a rewardsforjustice.net ko a aika saƙo ta adireshin imel na info@rewardsforjustice.net ko kuma a kira wannan lamba 1-800-877-3927 ko kuma a aika saƙon wasiƙa zuwa Rewards for Justice, Washington DC 205-200-0303 USA. Duk wani bayani da mutum ya bayar za a ɗauke shi a matsayin sirri. Wannan sanarwa ce daga gwamnatin Amurka.
A nan birnin Washington DC agogonmu na cewa ƙarfe 5:03, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya zama ɗaya daga cikin manyan baraden yakin 'yan takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, inda a yau ya riƙa yin shagube ma ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump da cewar ba a taɓa yin mutumin da bai cancanci zamowa shugaban ƙasa kamar sa ba. Da masu halartar gangamin siyasa da ya kira Florida suka fashe da dariya, sai shugaban na Amurka ya ce, "Dariya kuke yi, ba da wasa nake yi ba. Baya da zuciyar da zai iya zama kwamandan sojojin Amurka." Jihar ta Florida na ɗaya daga cikin jihohi guda biyu a bayan jihar Carolina ta Arewa a nan bakin gabar tekun Atlantika, waɗanda Clinton da Trump duka suke ɗauka a zaman masu muhimmanci ga zaɓen shugaban ƙasa na ranar Talata mai zuwa. Idan muka lashe Florida, za mu lashe wannan zaɓe, in ji shugaba Obama a birnin Miami, mai dubun dubatan 'yan jinsin Hispaniyawa da ke goyon bayan Clinton, waɗanda kuma suke adawa da shirin Trump na sanya kafar rondo guda da baƙi 'yan asalin ƙasashen waje ko baƙin haure. Bakin hauren da suka kubuta da rayukansu kuma sun faɗa wa Majalisar Ɗinkin Duniya cewar 'yan uwansu fiye da 200 sun mutu cikin teku dab da gaɓar ruwan ƙasar Libya a wasu hatsarin jiragen ruwa guda biyu. Mai magana da yawan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Carlota Sami, ta ambaci waɗanda suka kubuta suka kuma isa ƙasar Italiya a yau Alhamis, suna faɗin cewar ƙaramin jirgin ruwansu da ke ɗauke da mutane fiye da 100 ya bar Libya kafin ketowar Alfijir a yau ɗin, to amma sai ya kife cikin teku 'yan sa'o'i kaɗan a bayan nan.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna taya Alhaji Ibrahim Masari murnar waliyar sauka karatun 'ya'yansa Abubakar Sadiq da Al-Amin, wanda za a yi gobe Juma'a 4 ga watan nan idan Allah ya kai mu, da misalin karfe 4 na yamma a babban masallacin Juma'a da ke Garki Area 2 Abuja. Allah ya jagora amma. A madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.